Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu kai tsaye ta sashen hausa.com. Masu gabatarwa tare da ni a duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda yau ma 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2019 za mu tattauna ne akan yanayin fannin lafiya a Najeriya. Haka yake Zara, akan wannan batun na tambayi wani likita ko wace irin rawa gwamnati ke takawa wajen samar da kayan aiki da inganta rayuwar likitoci. To, za ku ji ƙarin bayani dan an jima kaɗan, sannan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan abin da kuke akan abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya a fannin lafiya a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 1-2-0-2-0-2-5-6-5-5. Kada a manta sai an sa alamar ƙari, wato plus. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota, wato Facebook, inda muka ce ta yaya kuke gani ya kamata a ƙara inganta fannin lafiya a Najeriya, ga kuma yadda kuka ansa mana. An samu ta farko a yau ta fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijjau, inda ta ce lallai ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa wurin ƙara inganta mana fannin lafiya a ƙasa ta Najeriya, domin wallahi matan karkara ba ƙaramar wahala suke sha ba idan sun samu juna biyu, musamman ma dai idan sun zo haihuwa. To sai Yusuf ɗan Ramadan mai Gombawa, inda yake cewa yau da gobe matukar dai ana so a ƙara inganta fannin lafiya a Najeriya, kowa ya amfana, to sai an maida fannin lafiyan kyauta, a samar da magunguna kyauta ta yadda talaka zai amfana ba tare da ya biya ko sisin ko kwabo ba.
Sai Abubakar Yanaji Bauchi, inda ya ce kamata yayi gwamnati ta fito da tsarin kiwon lafiya kyauta. Nagode BOA.
To sai sako na gaba, inda ya fito daga Hannatu Mamman Sultan Tudun Wada, inda take cewa hanyar da za a bi domin inganta fannin lafiya a Najeriya shine baiwa mata da yara kulawa ta musamman a manya da ƙananan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai sako daga Bashir Abubakar Kyari, inda ya ce to yau da gobe ni dai a ganina yanda za a inganta harkar lafiya a ƙasata, wato Najeriya, to ya kamata gwamnatocinmu su tashi tsaye da yin rigakafi da kuma gina asibitoci a ƙauyuka da birane, kuma a samu malaman asibiti ƙwararru.
To sai Rulwano Ibrahim London Uba, inda yake cewa rashin adalci na ɗaya daga cikin abubuwa da suke kawo taɓarɓarewar fannin kiwon lafiya a Najeriya, da fatan Allah ya kawo mana sauyi.
Sai daga Shehu Adamu Rijjau, inda ya ce to a zahirin gaskiya asibitocin yankunan karkara na buƙatar a inganta su, domin wasu idan ka gansu za ka ɗauka kufai ne, babu muhalli mai kyau, babu wadatattun kayan aiki, sannan kuma babu ƙwararrun ma'aikata. Saboda haka matuƙar ana so ganin fannin lafiyar ƙasar tamu Najeriya ya dawo cikin hayyacinsa, to tilas sai an magance waɗannan matsaloli.
Sai Rulwano
Sai Abdul ashe kin karanta wannan ko sai Abdul Qadir S Dabo inda yake cewa salam yau da gobe ta hanyar kula da masu kula da lafiya ta wajen ba su isassun kayan aiki na zamani da kuma kula da haƙoƙin su.
Sai daga Aminu Kano Maida Garko inda yace assalam hanyar ita ce gwamnati ta ƙara yawan likitoci tare da biyan su haƙoƙin su hakan zai taimaka matuƙa wajen inganta lafiya nagode dakarin yau da gobe.
Sai Nura Muhammad mai Apple Gusau inda yake cewa ta fannin samar da kayan aiki na zamani haɗi da samar da ingantaccen likitoci sannan da baiwa likitoci albashi akan kari.
Sai daga Sulaiman Adamu Tandari Fataskun inda yace assalam yau da gobe gaskiya ƙara inganta fannin lafiya a ƙasar mu Najeriya abu ne mai sauki ta hanyar inganta asibitoci da ma'aikata da kayan aiki.
Sai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda yake cewa yau da gobe gaskiyar magana babu wata hanyar da za a bi a ƙara inganta fannin lafiya a Najeriya kamar yin hakan ƙarawa malaman kiwon lafiya albashi mai tsoka da kuma biyan su albashin cikin lokaci ba tare da ɓata lokaci ba. To da zarar an yi haka shikenan an wuce wurin domin dama babu abin da ke kawo ta barbarewar kula da lafiya al'umma face rashin maida himma wurin biyan malaman kiwon lafiya haƙƙinsu akan lokaci.
Sai daga Dauda Hudu Ungurin inda yace yana da kyau a samar da kayan aiki na zamani da ingantattun magunguna.
Sai Adamu Muhammad mai nasara inda yake cewa yau da gobe ikon Allah sai gwamnati ke kadai take da ruwa da tsaki na inganta fannin lafiya a nan kasar mu Najeriya.
Sai daga Abdul Qadir S Sabo inda yace assalam yau da gobe ta hanyar kula da masu kula da lafiya ta wajen ba su isassun kayan aiki na zamani da kuma kula da haƙoƙin su.
To sai Ibrahim Salihu inda yake cewa ne a gani na ba da magani cikin rahusa aikin sojiri kyauta da kuma kula da gyaran dakunan jinya haka zalika kyautatawa ma'aikatan asibiti kama daga likitoci zuwa masu tsaron asibiti wannan zai kyautatawa fannin kiwon lafiya da asibitoci. Mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. To madalla yanzu bari mu ji ta bakin Dr. Usman Muhammad Ibrahim daga sashen kula da cututtukan al'umma a asibitin koyarwa ta Aminu Kano.
Hello, assalamu alaikum Dr. Usman.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To barka da shigowa cikin wannan shiri namu na yau da gobe shirin matasa. Yawa, to yau muna magana ne dama akan kiwon lafiya kwashi kuma yau saura kwana biyu a fara zaben shugaban kasa a Najeriya shine muka ce bari mu tuntube ka domin mu ji yanda abubuwa suke tafiya ta kiwon lafiya. Ya kake kallon tsarin kiwon lafiya a Najeriya?
Kamar yanda muka sani cewa kasa Najeriya tana cikin kasashe masu tasowa. To ba za mu ce ba a yin komai ba ko kuma ba ma ci ba. An muka duba yadda yanayin lafiya yake a shekarun baya ba mu ce a yi na ci gaba tare da su. Kamar misali yanzu akwai abubuwan da suke zuwa da al'amura da suke tasowa wanda yake nuna cewa haihuwa a Najeriya suna da niyyar samun ingantacciyar lafiya ga al'umma. Kamar da sun samar da lafiya na bai daya yanzu ko ina aka je ko taro ake yi batun da ake ake ina ake yi wanda jihohi ma sun fara ɗaukan wannan kamar misali muka ɗauki jihar Kano sun fara ainihin ƙoƙari wajen bayar da wannan. Misali muka ɗauki Jigawa ma kuma suna kan hanya suna ƙoƙarin tabbatar da wannan. Amma takin tarayya kuma mun san cewa shekaru da dama da suka wuce an fara wannan bayar da lafiya bai tsaya ga al'umma kuma a kullum aka yi ƙoƙari a ainihin tsara haɗa haki domin yanzu shi wannan tsari ba ma wai sai tana aiki da gwamnatin tarayya ba ko ɗan kasuwa akwai wani kuɗi da za su ke bayarwa wanda zai sa su shiga cikin wannan tsari kuma shi wannan tsari ne wanda in mutum ba su da lafiya za a ganci zai ba da ɗan wani kaɗan daga cikin da za a same shi na kuma gani su na aikin tiyata ko kuma na gado in rikin lafiyar tafi da
to su al'umman ta wani bangare kake gani za a wayar da kan jama'a domin su san wannan tsarin domin su bi wannan tsarin domin su samu su cimma moriyar kiwon lafiya ta wannan tsarin
to a cikin gaskiya abu ne da ana yin kokari ko da yake ko taro ake yi kuma gidajen rediyo daban-daban suka yi magana na wannan tsari wato insurance na lafiya kenan to da haka abu ne da wasu kasashe ma har a Afirka suna kokarin ainihin yin shi saboda haka abu ne wanda yana nan yana tafiya haƙan kuma gidajen rediyo jarida da makamantansu suna kokari suna ɗaukan bayanai a kan wannan tsarin insurance na lafiya da ake yi
amma duk da insurance din nan mutane da yawa sukan yi korafi zaka ga sun tashi ba su da lafiya amma sun je asibiti kuma likitoci ba su karbe su ba ko kuma ba a ba su magani ba idan har ba su da abin da za su kudin da za su bada a ba su magani
to a hakikanin gaskiya muna da mataki uku da su ba da lafiya a kasa banda muka kira misali asibitoci kudi da kuma asibitoci wanda misali ko na injiyoyi da suka yi muna da matakin farko wanda yake a karamar hukuma wanda yake shi ma yana ba da lafiya ga al'umma da kulawa sannan muna da mataki na biyu a jiha wanda akwai yana sama da mataki na farko sannan muna da mataki a na tarayya asibitoci da suke ƙarƙashin gwamnatin tarayya da hakikanin gaskiya duka in muka ɗauka magani da ma'aikata magani kamar ana sa akwai asusu da ake yi wanda za a ajiye shi na magani ne wanda in an saida kuɗin nan da aka samu daga sayarwar nan shi za a ci gaba da amfani da shi domin sayowa saboda haka in misali mutane za su zuwa da kuɗi ko ya yake wanda za a ɗan ba da ba wajen asiri ba ba a'a don dai a samu ɗan kuɗin da za a jiya a sayo wani in ya ƙare magani ina ganin cewa abin zai samu matsala kwarai da gaske saboda haka a duka matakin nan guda uku da ne bayani kowane aka ji ya ga cewa akwai magunguna wanda wannan maganin ba wai kyauta ba ne ba amma wani aiki ne za a sa domin ya ƙare kafin gwamnati a ji dokoki na gwamnati a rubuce a rubuce za a ji a ce wannan maganin saboda haka ina ganin aka ce ko da yake mutum ya zo zai samu maganin kyauta ba na ganin cewa kamar wannan asusun kudin maganin zai ci gaba da kasancewa. Sannan kuma in damuwa in maganar gaskiya misali mutane suna da ainihin yawa sannan kuma ma'aikata lafiya suna iya ƙoƙarinsu domin bayar da kulawa ga marasa lafiya. In dai mara lafiya zai ce an duba shi da ina ganin cewa ko dai in kuskure aka samu amma dai da wani mai aiki a asibiti da har zai ga mara lafiya ya ce da zai yi in muka kwatanta da shekarun baya yawan al'umma yana ƙaruwa a sannan sama saboda haka abin da yake nufi shi ne lallai ana buƙatar tsarin girman asibitoci inda jama'an da za su zo asibiti su ɗari ana buƙatar tsarin masu aikin lafiya wanda za su kula da marasa lafiya ana buƙatar tsarin kuɗi wanda za a ke kula da asibitoci da makarantar saboda haka yin haka insha Allah zai taimaka wajen rabuwar wannan korafe-korafe na cewa ko an zo ba ga mara lafiya ba ko an samu matsala.
To bari mu koma bangaren masu fama da ciwon sukari kwanaki an yi ranar sukari ciwon suga ta duniya mun samu masu sauraron mu mun samu korafi da yawa daga gare su akan cewa gwamnati ba ta taka rawar gani wajen yaki da cutar ciwon suga me za ka ce game da wannan lamarin?
Wato akwai tsari na lafiya da aka yi bikin shi a shekarar 1978 kuma a cikin kamar gajen bayan ko kuma ƙarshen wannan tafiya shine lalle jama'a su san cewa ba komai ne gwamnati za ta yi akwai abubuwan da lalle a kan mu za mu yi wa kanmu domin inganta lafiyarmu kamar misali muka ɗauki cutar suga muka gano cewa to menene kamar abubuwan da suke sawa mutum ya samu wannan rashin lafiya in muka kiyaye da abubuwan nan insha Allah za mu samu rabuwar wannan matsala. Kuma misali cutar siga mutum ciwo tana dangantaka da rayuwa irin wasu mutum da yake motsa jikin shi ba, sannan kuma tana da alaka da ana gadanta da iyaye, sannan kuma cin abinci wanda ba shi ya kamata ba shima zai iya sa mutum ya zo ya samu wannan cutar siga, domin tabbatarwa cewa mutum yana da ciwon sukari ko ba shi da shi. Zai wahala a je asibiti kowane asibiti a mataki guda uku nan na gwamnati a ce an rasa wannan abu da za a yi gwaji domin tabbatarwa da cewa mutum yana da ciwon sukari ko ba shi. Kuma a yanda yake a tsare ciwon sukari ga iyayen da yake kuma ga misali hawa-hawa ne, sannan ba kowane aikin lafiya ba ne zai iya duba mai ciwon sukari, saboda haka zai iya kaiwa cewa lallai sai an kai wajen wanda ainihin kawai ɓangaren da ya karanta kenan shi zai ci gaba da kula da mai ciwon sukari.
To na ce wani rawa kake ganin gwamnati take taka wajen samar da kayan aiki da kuma inganta rayuwar ku likitoci?
To gaskiya za mu ce ɗaya daga cikin abin da indai ana son ainihin lafiya ta inganta shi ne a cigaba da kyautatawa likitoci, musamman a yi la'akari da wasu ɓangarori yadda suke biyan su likitoci. Saboda yanzu muka yi la'akari da yadda likitoci za a same su amma gaba ɗaya za su tafi ƙasashe, wasu wani abun mamaki ma wasu ƙasashen Afirka za su zo domin su yi aiki a can. Bayan kuma mu a nan ƙasar mu muna da al'umma da sun linka wannan ƙasashen. To amma ni a gani na ina ga cewa wannan ba shi da yana da la'akari da cewa in sun je za su samu kyautatawa sama da abin da za su samu a biya ta ɓangaren albashi da kuma abubuwan more rayuwa. Ina ganin gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan, ba an ce gwamnati ba ta ƙoƙari ba, amma ina ganin cewa in dai za mu riƙe ma'aikatanmu kuma ya zamanto an riƙe su sun kula da aiki yadda ya kamata, yana da matuƙar muhimmanci gwamnati ta ƙara kula ta yi la'akari da yadda likitoci suke fita suna zuwa ƙasashe ba ma wai wanda suka fi gaba ba, ƙasashen da suke bayar da Najeriya domin samun abubuwan more rayuwa. Ina ga cewa gwamnati ya kamata ta yi la'akari da ɗan ƙara duba al'amuran likitoci.
To maganan kayan aiki fa, wani kira za ka ma gwamnati wajen samar da kayan aiki ko akwai kayan aiki isassu na asibiti?
To kamar misali yadda na yi bayani asibitocin nan hawa-hawa ne, alhamdulillah mafi yawanci asibiti na wanda yake ƙarƙashin gwamnatin tarayya za mu ga cewa akwai ƙwararrun likitoci, duk da ba wai za mu ce sun isa yadda ake buƙata ba la'akari da yawan al'ummarmu na ƙasar nan. Sannan kuma kayan aiki akwai amma ana buƙatar a ƙara wasu, sannan kuma wanda suka kufa ya zama cewa an ƙara su. Har ila yau muna da ƙwararrun likitoci wanda suke buƙatar cewa ana tura su suna ƙara yin suna ƙwarewa a kan wasu sabbin al'amura da suka bijiro a aikin lafiya, misali amfani da sabon wani na'ura da ya zo wanda likita ne ya kware shekara goma da suka wuce kuma wannan na'urar ta zo sabuwa ce bai fanta ba. Yana da kyau gwamnati ta duba a ringa tura wannan ƙwararrun likitoci domin su nakanci wannan na'ura su zo su yi mana aiki da ita. Har ila yau gwamnati na ƙoƙari akwai haɗin gwiwa da misali ko wasu kamfanoni sai a zo a yi misali wurare a asibitoci, misali gwamnati za ta haɗin gwiwa da wani kamfani sai a zo a yi wurin hoto masu yin hoto irin hoton ƙirji ko sukane, saboda haka sai zaman ta cewa gwamnati tana da hannu a cikin shi wannan kamfani a wannan shi ma yana taimakawa wajen tabbatar cewa wannan kayan aiki an kula da su yadda ya kamata, sannan ba sa lalacewa da wuri. Saboda haka a wannan ɓangaren gwamnati tana ta ƙoƙari, shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke shigowa yanzu na wannan haɗa gwiwa domin yin ba da wasu kamar sabisi da marasa lafiya da gwamnati da kuma private organization.
yanzu bari mu bude muku layin mu domin ku kira kafin nan bari mu shakata da wannan wakar
talaka ka bar kuka akure arkancinka ka rike makamanka ita za ta cece
ka ga kira da mun fara samun ku to assalamu alaikum
wa alaikum salam ina auniya
ina gajiyawa ke kan layi
alhamdulillah hasan ne daga jos
to mallam hasan barka da shigowa wannan fili
yawa yake
to muna sauraron ka
kaman gwamnati ta dauna yin lafiya ta wurin tsaftace mahalli waka tsaftace mahalli kin cutukan zai zo da sauki wasu malaria typhoid din nan sannan kuma ita ta wadasar da liktoci alawashinsu alawashinsu yan samun su rizal kin ga in kika je kauye kawai kauye wallahi likitocin kauye to sai dai a hankali kawai abin ne yake dan samun dan dama dama ma to dan gwamnatin ta lura da lafiya za su ma daina zuwa waje ya su bar mu a nan kawai
to mun gode mallam
abuwa kaman da kike yi bayani sai a ci gaba insha Allah
to mun gode mallam Hassan in ga wani kira nan daga Jos din ma wake magana daga Jos
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Barka ka dai wake kan layi.
Alhamdulillah, sunana Alhaji Kabiru Highlander. Na ji dadi da bayyato doctor da ku.
To na ura ta yi halin shi. To ga babban bakon mu Sarfilu Hashim Gumi.
To
ka ji tattauna da mukai da likita akan yanda za a inganta fannin kiwon lafiya a kasar mu Najeriya tunda yanzu kaka ne na zabe ya kamata kowa ya bayyana abin da ke ci mishi tuwo a kwariya don saboda a samu abin nan mafita. To
ga kafin nan dai ga kira daga Sokoto dai tukunna. Wane ne daga Sokoto?
Eh daga Sokoto Ahmed Ladan Girkau jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar murya talaka a Kebba local government.
To Mallam Ahmed gashi zabe ya kusa. Gashi mutane ɗan takara duk sun yi campaign din sun magama kuma in ce suna shirin rufewa. Me ya kamata su yi idan duk wanda ya ci ga kiwon lafiya? Ga fannin kiwon lafiya.
To alhakikanin gaskiya idan muka dubi gwamnatocin da suka wuce. Sannan kuma da su kuma waɗanda muke ciki yanzu ga an gutsaci da muke da su yanzu nan ciki da muke ciki ni kira ne nake son in yi musamman a gwamnatocin mu domin a gwamna Aminu Waziri idan Allah ya bashi nasara ko kuma idan shi kuma dan takara ko Atiku ne ko Buhari ni kira ne nake son in ya kamata su mai da hankali akan fannin lafiya ba wai six killer diseases sai za a mai da hankali akan su ba balle mu sauki cewa idan muka ce six killer diseases irin su polio hepatitis da kuma sauransu sauran cututtuka din waɗanda ba za a iya fata lokaci in zana su ba dan saboda babu lokaci kira da daina ya
to mun gode da wannan kira kai to akwai wani kira akan layi daga ina ne ake kira kuma wane ne
Alhaji Usman ne daga Maiduguri bara din da wazi
to Alhaji Usman dan rage radion ka
na rage
za mu fi jinka yawa
magana likitoci ko rashin lafiya
eh mun muna magana akan magana a kiwon lafiya ne musamman maganin yadda zabe tun karo yanzu
alhamdulillah Allah ya sa dai in Allah ya sa baba Buhari ko Atiku ya ci ya kinganta mana likitoci zuwa kauyuka don mata masu aifuwa wa'ansu da gari za a kawo su a birni saboda ba likita Allah ya yarda in duk wanda ya ci ya kinganta mana wannan
To amin mallam sa mun gode.
To mun gode ga wani kira nan daga Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna.
Muhammad ne daga nan jihar Kaduna samuna ka.
To Muhammad barka da shigowa. Muna jin ka.
Barka. Mu dai abinda muke so idan an sun ci mulki dai su kawo likitoci wanda za su dinga kula da talakawa. Musamman lokaci za ka ji suna alkawari to amma idan kowane mulki dai ya ci kuma sai a manta da abu.
To cikin 'yan takarar nan akwai wanda ya muku alkawarin kiwon lafiya ko ya yi maganar kiwon lafiya ma a takaici? A jinka? Akwai ɗan takarar shugaban ƙasa ko na gwamnati da ya yi maganar wani tsari da yake da shi akan kiwon lafiya? Za ka iya tunawa ko babu?
Akwai wanda suke yi.
To kun amince da tsarin su ko kuma da tsarin da suka ce za su yi? saboda wannan batutuwa ne da ya kamata masu kada ƙuri'a su sani kafin su zaɓi mutum, su san irin ayyukan da zai musu.
Haka ne.
To mun gode.
Mun gode ga wani kira nan daga Niger. Bari mu je jamhuriyar Niger. Wake magana daga Niger. To,
da alama na Niger ya faɗi. To kafin muna jira da to yanzu layukan dai abu ɗaya yake za ku iya kira ku bayyana ra'ayoyinku, kada a manta lambar ita ce B2B2B5 kar a manta ƙara alamar tarawa, ko muna kira ne muna ɗauka waya ne akan batun kiwon lafiya musamman ma lokacin da zaɓe ya zo yanzu. Ya kamata a ce kun san wani ɗan takara kuka zaɓa, kuma wani ɗan takara ne zai magana kiwon lafiya zai wato zai share muku hawaye.
Ga wani kira nan daga Kwara, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Dello Garba Jina Sokoto Najeriya, mai blouse kala kala daga nan Kwara.
To muna jinka.
To gaskiya mu abinda da muke fata gaskiya ya kamata a kula da musamman ma.
To ina jin mun rasa wani
yankunan karkara dai, idan muka duba gaskiya tabar an akwai ki asibitoci na kiwon lafiya waɗanda yankunan karkara gaskiya ba a kula da su, sai ga babu isassun magani, babu ƙwararrun likitoci, kaga irin wannan abubuwa suke sa ana samun tabarbarewa rashin kiwon lafiya a yankunan karkara. Da haka muna kira ga shugabanni don Allah da a kula da abin da shafi yankunan karkara. Wannan ita ce takaitaccen gudunmuwa. Na gode BOA.
To mu ma godiya muke yi da wannan kira naka.
To da alama akwai wani kira aka. Wane ne kuma daga ina ne? Na ji layin kanka kamar suna dan gocewa. To akwai mutum akan layi. Wane ne kuma daga ina ke kira tukunna?
Kana magana da Awwal Abubakar daga garin Jabuwa da Ogun State.
To Mala Awwal, muna sauraron ka.
Fata na duk wanda Allah ya ba mulkin Najeriya gaskiya da adalci, kawai muke fata Allah ya kaddara ya kutanta mu da gaskiya da adalci.
To madalla, mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka. To da alamu dai dan takaitaccen time da lokacin da muke da shi kenan yanzu na daga wayoyi ku. To mun gode Mala Awwal. To lokacin da muke da shi kenan daula na daga wayoyi.
To Sarfilu, kana magana da zo sai waya ya shigo.
Yawa, kamar abin da nake gaya miki shine a yanzu lokacin zaben nan kamata a ce mutane sun san menene kudurorin waɗannan takarar da kinsu da su ji su kada ƙuri'a. Kiwon fannin kiwon lafiya da muhimmanci, yana kamata a ce ya zama ɗaya daga cikin abubuwan da mutane za su duba su gani me ya kamata mu zaba. Tunda matsala ce take damu a karkara, a birane, a ko'ina, babu wani ɗan takara kamar yadda zai zo ya ce wannan in ka hau ba za ka kula da wannan ɓangare ba. To lamari ne, abu ne mai muhimmanci sosai da sosai a duba.
Haka yake. To Zara, kin ji bayani me ya kamata kike ganin gwamnati ta yi akan harkar lafiya? Muna da ɗan seconds kaɗan kafin mu iya rufewa.
Ya kamata su duba harkar lafiya sosai, saboda akwai wannan matsalolin a ko'ina. Da karkara da birane ana fama da matsalar harkokin lafiya, da asibitoci ba magani, ba kayan aiki na zamani.
To haka ne jama'a, dai kada ku manta ƙuri'arku ita ce ƴancin ku. Kowa ya fito ya zabe, ku zabi wanda kuka san zai maku aiki, zai inganta harkar lafiya, ilimi da sauran abubuwan more rayuwa. A madadin Sarfila Hashim, Zara Aminu Fage da Daniel Brown da injiniyan mu na yau ne Dauda Salim nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.
Ke kwana waiwayo ga yan baya, sun bace akan hanya, sun biye wa zuciya rudi na duniya.
Talaka kamar kuka, kuri arka yancinka, kare ewa kamunka, ita ta tacece ka.
Kuri arka yancinka, karke makamunka, kar a zo a rude ka, don ka saida yancinka, makiya suke gunka. Kwa kaki kai hauka, kabarar da damarka.
Talaka kabar kuka.